Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara FM Nomad da FM Dalol da tashar mu ta Voice Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adli Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 20 ga watan Oktoba na shekara 2018. Kafin ku shi abin da muke tafe da shi, mu fara da kanun labaran duniya.
A karin farko, kasar Saudiya ta amince a hukumance cewa dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi ya mutu a cikin karamin ofishin jakadancinta dake birnin Istanbul na kasar Turkiya. Hukumomin tsaron Amurka sun gargadin cewa Rasha na yunkurin tsoma baki a zaben Amurka na rabin wa'adi dake tafe. Sannan masu zabe sun buga layi a tasoshin zabe a fadin kasar Afghanistan, duk wada barazanar da kungiyar Taliban ta yi ta maimaitawa.
Madalla, to bayan labaran duniya zamu kawo rahoto daga Abuja, inda aka bude wani babban taron ministocin kasashen da ke mu'amala da kogin Niger, wato kogin Niger.
Antenan kon de la realite de notre institution après plusieurs années.
Ministan ruwan Nigeria Engineer Suleiman Hussaini Adamu.
Haka kuma zamu leka jamhuriyar Niger, inda tawagar yan majalisar ECOWAS suka kai wata ziyara ta musamman.
Mun yi zama a Cape Verde, mun yi zama a Liberia, mun yi zama a Ghana, mun yi zama a Sierra Leone bisakan haka. To amma sai muka gane.
Sannan kuma muna tafe da amsoshin tamboyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kasar Saudiya ta ce sakamakon wucin gadi na binciken da ta gudanar kan bacewar dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi na nuna cewa ya mutu ne a cikin karamin ofishin jakadancinta da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya, bayan wani fadan da ya gauri tsakaninsa da wasu mutanen da ya tarar a wurin, a cewar kafar labarai ta gwamnatin ta Saudiya. Wani bayanin babban lauyan gwamnatin Saudiya wanda aka yada ta gidan talabijin na Saudiya a yau dinnan Asabar ya bayyana cewa ya zuwa yanzu an kama wasu 'yan Saudiya su 18 dangane da mutuwar Khashoggin. Sannan kuma an kori mai bayar da shawara ga gidan koko masarautar Saudiya kan batun kotu da kuma mataimakin shugaban hukumar leken asirin tsaron ƙasa Ahmad Asiri. Lauyan gwamnatin ya ce cikakken bincike kan mutuwar Khashoggi yana nan tafe. Wannan bayanin Saudiya na yau Asabar shi ne karan farko da gwamnatin Saudiya ta amsa cewa Khashoggi ya mutu. Hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Amurka da sauran hukumomin tsaro sun yi gargadin cewa har yanzu fa Rasha na ci gaba da yunkurin tsoma baki a zaben rabin wa'adi da ke tafe, tare da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan Rasha mai alaka da wasu jigajigan 'yan Rasha da ake kira Putin Cook. Jiya Juma'a Amurka ta bayyana tuhumar da ake ma Elena Alexeyevna Kasyonova ta garin St. Petersburg, wadda ita ce ta farko da aka tuhuma da yunkurin yin katsalandan a zaben Amurka na shekara ta 2018. Bisa ga tuhumar, Kasyonova ita ce babbar akantar kungiyar da ke wannan yunkurin wadda ake kiranta Project Lacta, wadda ke kuma kiran kanta mayakiya a fagen labarai, wadda wata cibiya mai ikirarin gudanar da bincike ta kafar internet mai suna Internet Research Agency take tafi da ita, wadda ita ce ma mai bincike na musamman kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka Robert Mueller ya same ta da laifi a farkon wannan shekarar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu zaɓe sun buga layi a tasoshin zaɓe a faɗin ƙasar Afghanistan duk kuwa da barazanar da ƙungiyar Taliban ta yi ta maimaitawa ciki har da wanda ta yi da safiyar yau ɗinnan Asabar cewa za ta fara kai hare-hare a tasoshin zaɓen. Ba mu tsoron barazanar saboda muna son mu gina ƙasarmu, ko yau ɗinnan mun fuskanci barazana mai yawa. Duk da haka mun zo kada ƙuri'armu a cewar Fariba wadda ta je kada ƙuri'a. Zaben wanda tun da farko aka tsaida karfe 7 na safe don gudanar da shi an jinkirta shi a sassan ƙasar wani sa'in ma har na sa'o'i da dama, abinda ya harzuka masu kada ƙuri'a waɗanda suka isa tasoshin zaɓe tun da karfe 7 na safe. An saki ɗan ƙasar Tanzania ɗin nan wanda ake ganin shi ne matashin da ya kuɗi a Afirka bayan sama da mako guda da aka kama shi. Muhammad Dauji ya rubuta a shafin Twitter na kamfaninsa mai suna MTL cewa ya dawo gida lafiya. Alhamdulillahi, na dawo gida ƙalau. Na gode ma dukkanin ‘yan uwana ‘yan Tanzania da kowa ma a faɗin duniya saboda addu'o'inku. Na gode ma hukumomin Tanzania ciki har da 'yan sanda saboda namijin aikin da suka yi na ganin na dawo gida, a cewar Muhammad Dauji. Amurka da Koriya ta Kudu sun ɗage atisayen bai ɗaya na sojojinsu da ke tafi saboda su ba da dama ma yunkurin da ake yi a diplomasiyance na sasantawa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu da ma Koriya ta Arewa. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an yanke shawarar ɗage atisayen ne wanda ake kira Exercise Vigilant bisa umarnin sakataren tsaron Amurka Jim Mattis da ministan tsaron Koriya ta Kudu Yong Kyung-du lokacin da suka haɗu a ranar Juma'a wato jiya kenan a Singapore. A baya an gudanar da irin wannan atisayen a watan Disamba na shekara ta 2017, kuma an tsaye da cewa za a gudanar da na gaba ne a cikin watan Disamba mai zuwa kafin ɗagewar. Haka zalika, wani babban jami'in fadar White House ya ce ganawa ta gaba tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za a yi ta ne a farkon shekarar bara. Koko baɗi. Dimbin 'yan gudun hijirar ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka da ke tafiya a cinkushe sun ɓarke shingen da aka kafa a kan iyakar ƙasar Guatemala jiya Asabar, inda suka yi tozali da 'yan sandan ƙasar Mexico wadda gwamnatinta ta yi alkawari ma Amurka cewa za ta tsaida su.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanni, kuma za mu soma ne da rahoto kan wani taron ministocin ƙasashen da ke mu'amala da kogin Niger da aka buɗe a Abuja domin duba batun inganta rayuwar al'ummar ƙasashen. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da cikakken rahoto.
Toutes nos actions sont orientées vers l'amélioration continue des conditions de vie.
Babban sakataren hukumar raya kogin Niger kenan mai kasashen Afrika tara, Dr. Abdulrahim Hamid, yayin bude taron ministocin ruwa na kasashen a nan Abuja, ke jaddada kira ga kasashen da su ƙara ƙwazo wajen inganta rayuwar al'ummar su. Yace hukumar na shirin tsara aiwatar da wani shirin ci gaba wanda ka iya jure duk wani kalubalen da sauyin yanayi ka iya kawowa. Wannan shiri ka iya kimtsa jama'ar kasashen su jajirce wajen tafiyar da albarkatunsu da kuma bunƙasa aikin gona. Ya nemi mahalarta taron da su kullo da dabarar yadda za a iya jimrin samun ci gaba duk da irin barazanar da sauyin yanayi ke iya kawowa.
En tenant compte de la réalité de notre institution après plusieurs années.
Ministan ruwan Najeriya Injiniya Suleiman Hussaini Adamu shine shugaban kwamitin ministocin kasashen, kuma na tambaye shi ko me wannan taro na wannan lokaci zai mai da hankali a kai?
Akwai magana da kasafin kuɗi wanda shi ne na farko, kuma muna so mu ja hankalin kasashe saboda ita wannan hukuma tana samun kalubalanta na rashin kuɗi. Wasu kasashe ba sa ba da gudunmawarsu ko a kan lokaci ko kuma abin da ya kamata. Muna so mu ja hankalin sauran 'yan uwanmu cewa a maida hankali a nazari wajen koda yashi a dinga biyan kowa ya dinga biyan wato abin da ya alkawari zai tallafa don gudanar da ayyuka wannan wato hukuma. Sannan akwai ayyuka manya-manya na raya kasa wanda suka shafi wannan kasashe guda tara wanda su ma kafin mu zo an dan yi nazari da yawa akan su, an yi bita, an yi wato abin da ake kira workshop da sauransu. Wataƙila za a kawo mana rahotonsa a inda wani abin da ake so mu kaddamar za mu kaddamar don a samu a ci gaba da wannan ayyuka.
Hukumar Raya Kogin Neja da yana da kasashen Afirka tara da suka haɗar da Benin, Burkina Faso, Kamaru, Chadi, Ivory Coast, Guinea, Mali, Nigeria da Niger. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wata tawagar 'yan majalisar dokokin ƙungiyar ECOWAS ta kai ziyara ta musamman. Ga rahoton da wakilinmu Sulemumunu Barma.
Tawagar wacce ke ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dokokin ƙungiyar sai da yawo Mustapha Sisalo ta fara ne da ganawa da shugabannin kolin kasar Niger, waɗanda suka hada da shugaba Muhammadu Isu da ministan cikin gida sai takwarorinsa na harkokin waje kafin su isa a Agadez domin tantance abubuwan da ke faruwa a wannan yanki sakamakon matakan dakile barauniyar hanyar da kungiyoyi da hukumomin Niger suka dauka a 2016. Honorable Lisani Bukari Zilli na daga cikin 'yan majalisar dokokin ECOWAS daga Niger.
Mun yi zama a Cape Verde, mun yi zama a Liberia, mun yi zama a Ghana, mun yi zama a Sierra Leone bisa kan haka. To amma sai muka gane wai wannan abu na al'umma na matasa na kasashen nan namu guda 15 ya ki kada. To bari mu je mu gano gindin maganin. Dan haka ne mun zo mun yi ziyara mun gani mun ga matsaloli iri-iri, an ga abubuwa waɗanda yake ga su nan na damuwa.
Shugaban majalisar sai da yawo Honorable Mustapha Sisalo da ke jawabin ƙarshen ziyara ya bayyana cewa tawagar ta gano buƙatar ɗaukar matakai domin baiwa 'ya'yan ƙasashen ECOWAS damar morar 'yancin kai da kawo da ƙungiyar ta tanadi domin jama'ar ƙasashen wannan yanki. Sannan ya ce dole ne a ƙarfafa matakan yaƙi da cin hanci a kan hanyoyin zirga-zirga, kamar yadda ya dace a sake duba tsarin siyasar zuwa cirani a ƙasashen wannan yanki da maƙwabtansu.
Le mécanisme de mise en application des politiques de la CEDEAO relative à la libre circulation des personnes ZDDIEN.
Maƙudan miliyoyin euro ne kasashen Turai suka sanar cewa suna bayarwa don ganin gwamnatocin kasashe irin su Niger sun kawo ƙarshen ayyukan mutanen da ke safarar 'yanci rani. Tsarin da shugaban majalisar ECOWAS ya ce suna buƙatar daga yanzu a ba majalisun dokoki damar zuba ido a kansa ta yadda abubuwa za su gudana a ƙarƙashin doka.
Il y a beaucoup d'argent qui vient de l'Union européenne et que nous contrôlons pas nous parlementaires.
Kodayake hukumomin Niger na ikirarin samun nasarar dakile hanyoyin da bakin haure ke amfani da su. A dai bangare wannan mataki ya haifar da koma bayan tattalin arziki a yankin Agadez sakamakon yawaitar masu zaman kashe wando galibi masu rayuwa ta dalilin safarar 'yanci rani. Saboda haka 'yan majalisar sai da yawo ke shirin ganar da Turawa abin da ke faruwa.
Za mu babban taro na duka duniya a nan ƙasar Niger da sunan parliament din ECOWAS da gwamnatin Niger, kuma za mu kwasa mu tafi can wajen Turawa mu gaya musu kan cewa kai ga abin da muka gano, duniya ta koma Agadez, duniya ta koma cikin Sahara, duniya ta koma cikin Tenere. Kinan in abin nan dan gaskiya kuke yi, ku zo mu ga yanda za a yi magani.
Sarkin baiwa Barma, muryar Amurka daga Yamai a jihar
Niger. Mun gode Sulemumunu Barma. Yanzu kuma ga wata hira da wakilin mu Haruna Mamman Bako yayi da Alhaji Abdullahi Kadu, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Niger, game da halin da aka shiga tsakanin kasar Saudiya da Amurka a sanadiyar kashe dan jarida Jamal Khashoggi. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Sakamako ne saboda kowa yana da sani masaniya mutanen Saudiya su suke kama America, suke kama makafarai suna yaƙa Iran. Yanzu ba a daɗe ba kaga suka zo suka yi tsaye Iran, aka haddabe ta, aka hana mata shaƙa. To kaga Allah ne yi wanga sakamako ya koma ta ya maida abacin tsakaninsu. Muna nan muna kallo ƴan uwanmu na Palestine ana tafkasu ana musu wulaƙanci. Ya kamata Saudiya kina da ƙarfin faɗa a shi, to ku yi magana saboda abokanku ne 'yan America su ji haka kullu sai an kashe mutum su America ba su yi magana ba kenan wanga abu da ya faru yau Allah ne ya nuna ma su wannan magabata na Saudiya ba shi wannan ba shi ya kawo lalata karu dani kasa mai tsarki
dan Salman
ya kawo lalata kasa mai tsarki kasar da Allah ya tsarkaka kace za a yi sulma za a zo a yi kide-kide za a yi alfasha a yi duk harkokin na duniya wanda an ka hana cikin addinin mu to kaga dole-dole wannan abu ya same shi
a kwanan nan ma aidaccen ake malo
eh duk dole-dole ne wannan abu ya same shi sannan su America ba hukumi za su musu ba su arzikin su ne kadai suke karkaran su kage su tunda kaji wai abin ga mai ake cewa abin da za a musu kudi ne za a amshi wanda a can
sauna laihan an kashe wanga
din kudin su da a can to in sahi kudin da Saudiya ta kawo man petrol duniya kenan kudin rayar man petrol din ta take kai tana aja shine za a amshi tana yawa ma su suka tura a kashe mutunan dan su yaka tunda ka san Allah ya hana mu mai hulda da kafirai mai abuta da su
sharrin su yawa gare shi
saboda mun sani ba su son to me ya kai ku kuttu da su ya kamata a dinga nisan ta su to kenan kaga wanga abu sai an ce sakamako ne wanda ake nan gashi suka shiga yaki ke kasa mai tsarki ke shiga yaki tare da wasu musulmi na Yemen ka san bai dace ba suna nan ana ta yaka su an hana musu gwamnati guda ta zamna kuma musulmi ne kenan dai mutum ya rige ce la ilaha illallah abinda kamata ka kyale shi ka bar shi gudanar da musulunci shi
president abdullahi ni an mahita ga saudiya cikin wannan lamari tun da gashi dai kana jin kawoshin yada labarai da ka buda sai dai ka ji dai rikici amurka da saudiya
ba ta rawata mahita ille su shi ba su banga ma ake ta shari'a kisa suke ba
to inda kashe a kashe shi
ita ce babban mahita koko wanda ya kashe a kashe shi
to da su hukumomin na saudiya sun ce akan kuskure ne wajen amaci labaru ne ga dan jaridar dama ana neman sarwa jallo ko kuma an so ma a ya kidnapping dinsa a jewa cikin akwati a saudiya da shi aka samu kuskure halbi ya hita
eto kenan kaga kuma hakuci ya dai gane dai halbi ya hita miyaka halbi wani a tatsi bayanai ya za a tatsi bayanai akwai hanyoyi iri wani za a tatsi bayanai ga mutum ba sai an halbe shi ba kenan kaga dai an riga an hadi ne sun tabbatar suwa sun kashi da suna abokan manya ne abba su a hadi iri dai
so ne wuta baba kuna gwamna zuwa kaya miya allura
mun gode Haruna mun bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar da tambayar su balangwari kan masarautar ranu Idan su balangwari na saurare to ga ansar ku da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano wanda zamu koma baya mu dora daga inda yake bayanin gidajen da ke sarautar Rano.
Dr. yanzu gidaje nawa kenan ba iya cewa watakila suna sarautar Rano.
Lokacin da aka zo dab da basasa sarkin Rano wanda yake mulki shine Sarki Hamidu. To da aka zo basasa sai bayan tukur to kuma da aka tura su tukur da kan mulki saboda haka da ya tafi dan uwansa Yusuf sai goyi bayan Yusufawa saboda haka lokacin da aka yi galabar jihadi basasa to sarki Alusi ya nada Yusuf sai zama sarkin Rano to shi kuma da aka zo tura suka zo shi kuma ya tafi tare da sarki Alu din suka tafi tare da Atahiru suka kiyarda da su da Turawa to sai aka turi cire shi to sai aka dawo sai aka dauko ila jikan Isiyaku saboda haka aka dora shi daga 1903 ko 4 to har zuwa yanzu wannan zuriyar ne suke mulki saboda haka in ma zaka ce gidaje to zaka ce gida biyu ne yanzu ko dai gidan Hamidu in sun dauko in an samu shi akwai wanda suka taso daga nan shine daga basasa ko kuma gidan ila shine wanda sarki Abbas ya kuma har yanzu zuriyar su ne suke mulki
to daga idaka wancan lokaci zuwa yanzu akwai adadin sarakunan da suka mulki ita wannan sarauta ta Rana ne
akwai adadi duk abin da ya faru akwai adadin sa amma adadin yanzu bazan iya kama kashi da ka ba amma dai akwai adadi amma domin shi ila wanda ake cewa ila autan bawo ya dade kwarai daga sai yana mulki ya yi shekaru da dama saboda haka ya yi tsawon zamani da sarakuna da dama na Kano. To saboda haka akwai dai adadinsu, amma yanzu gaskiya zan iya kasa da kama.
Masarautar Tarano, Dakta, yanzu za a iya cewa har yanzu a yadda ta dauko din nan take, ko kuma a raunin zamani ya same ta, musamman kamar da kake cewa a wasu shekarun can baya da tudun waya tana yankinta misali, amma kuma an yanke ta da sauransu a fadin kasa kenan, a yanayin ita kuma sarautar da kwarjininta da kuma matsayinta misali, har yanzu yana nan, ko kuma a yanayi na zamanin ka ya shafe ta misali?
Kwaljinin ta yana nan idan ka dauko kana son kai tarihin kasashen Hausa, ba yadda za ka fitar da rinu a cikin manya-manyan kasashen Hausa wanda kuma suke da tarihi, ake dauko su tun daga bawo, domin in banda su wannan Hausa bakwai din wanda yake suka hada da rinu a ciki, to ba waɗansu kuma kasashe wanda suke da wannan tarihi na dadewa. Saboda kan ka zo kana zancin asalin kasashen Hausa da suka fara kafuwa, suka yi shuhura, suka yi suna wajen sarauta, to dole ka sa rinu. Saboda ka wannan bangare na tarihi, tarihin ta yana nan, domin inda za ka yi zancen tarihin kasashen Hausa dole ka sa ta ciki. In za ka yi zancen tarihin bunƙasar kasashensu da kuma bazan wato yaduwa da suka yi a wannan yanki, suka zo suka mamaye ko'ina, to dole ka sa rinu a ciki. In kana zancen faɗin ƙasa, za ka ga cewa ta yi baya tun daga 1916, kuma ta zo ta sake yin baya bayan an kafa jihohi, kuma aka fara kafa
hakimai na ƙananan
hukumomi, aka fara ƙirƙiro ƙananan hukumomi musamman daga ƙirƙiro ƙananan hukumomi suka fara daga 1976, wanda aka fara raba waɗansu garuruwa da suke girma, aka fito da gundumomi, wanda rano har aka zo aka fitar da su bunkura daga jikinta, aka fitar da su kibiya daga jikinta, to kaga da an rage mata ƙarfinta, an rage mata darajarta da sauransu a siyasance, amma a matsayinta na ƙasar Hausa har yanzu tana nan, kuma sarkinta ana ganin har yanzu ana danganta shi da masu asali a tarihin sarauta a ƙasar Hausa.
Gashi ka ce suna da wannan asali, sarkin Rano wake na ɗashi ne a Kano misali, a masarautar Kano akwai tsari na wasu wato manyan hakimai da su ne suke zaɓar sarki, kamar su Madaki, su sarkin dawaki mai tuta da sauransu ɗin nan. Ita ma Rana tana da irin waɗannan mutanen
a cikin masarautar, ai kowa ya san asalinsa. Saboda da zarar sarki ya mutu, saboda haka su masarautar ma duk ciki akwai manya wanda su ne suke cewa wane ne ya kamata, to su sai ba wa mai martaba sarkin Kano shawara, su kawo masa sunayen daga waɗanda suka cancanta daga ciki, shi kuma sarki sai zaɓi wanda yake so ya naɗa. Amma waɗanda za a kawo masa ba waɗansu ne shigege ba, ba kuma waɗansu ne daga daga cikin gidan sarautar ake fito,
waɗanda dai suka gada,
waɗanda suka gada, shi yasa an ce ma ai su ba a kawo musu sabo. Misali yanzu hakimin Gwarzo misali, yarsun banda da aka mai da kamar ita ma ta ɗan sarki na Barde ƙerariya, sarki yana dama zai ɗauka kowa ya kai shi, amma Rano sai dai daga cikin gidan sarautar. Wannan tun daga sarki Abdullahi Bahari ma da ya zo bai canja wannan tsarin ba, ya gada daga wajen Abbas, da ya gani daga wajen Abbas kuma ya ci gaba, kuma sarki Usman bai canja ba, sarki Abdullahi Bahari bai canja ba, kuma ba samu labarin sarki Sunusi ya canja ba, sarki Inuwa Daman bai daɗe ba, sarki Ado bai canja ba. Saboda haka har yanzu haka yake, daga cikin gidansu ake ɗauko wanda zai gada.
To da haka kenan, duk da suna zuwa kaman irin bukukuwan hawa ko na sallah da ake Kano, zaka ji kuma su ma a sarautata su ma ya koma gida ya kan yin irin nasa hayayen kenan.
Ai su ne sarakunan da na gaya maka ba a canja musu wanda za su zaɓe su, kuma ɗaya daga cikin abin da suka bambanta da sauran hakimai na Kano shine sarkin Rano, sarkin Gaya, sarkin Dutse, walkuma da ke shi ya zama sarki ma cikakke saboda canji, sarkin Ƙarayi, to ane musu tambura. Ane musu tambura na sarauta, in banda su ba hakim da za a yi wa tambura. Kowa da ka gani hakimi ne, amma shi sarkin Rano ake cewa. Gaya sarkin Gaya ake cewa, Dutse sarkin Dutse ake cewa, Ƙarayi sarkin Ƙarayi ake cewa, saboda asalin yadda abin nasu ya taho manyan garuruwa ne daman hikima ce ta mulki a kan lokacin Kano manyan garuruwa ne ba za a tada hankali idan aka ce kai musu za a yi to za a tada gaba kuma nan gaba za ta yi kyau ba kuma da daman su waɗannan garuruwa sun gini ne akan iyaka Kano da waɗanda suke kila manyan garuruwa sai masarautu ne wanda za su iya kawo Kano yaki ko Kano za ta iya kai musu ko kuma manyan kabilu ne ko kuma kananan kabilu ne wanda yake akwai matsala ta gaba a tsakanin Kano da su saboda haka to su za su kare Kano waɗansu abubuwa da yawa in ka lura da wajen in ka lura dukkan su mafi yawa suna kan ko kan iyaka ne tsakani da Katsina da kuma Zariya kamar Karaye ko suna kan iyaka ne tsakanin Kano da su Bauchi ko su Ningi kamar irin su Dutse ko da su Rano to haka ko suna kan iyaka ne tsakanin su da waɗansu dai kabilu kamar su Gaya za ka kuma duk mafiyan wuraren su a lokacin koda din akwai maguzawa da yawa kuma da dama a zankaji ba har yanzu waɗansu su suna sun yi iyaka da waɗansu kananan kabilu irin su Waljawa irin su Umbutawa da sauransu to saboda haka shi yasa kila yana daga cikin hikimar sarakuna a lokacin tunda dai sun yarda sun zama a cikin sarauta Kano to kada ta ba musu mulki dan kada a janyo kuma wata gaba daban kuma yanzu abun ya shafi Kano ma gaba daya to ita kuma Rano sai ta kare da karin cewa akwai dangantaka ta jini tsakanin Bakauda da shi zan da kogi wanda ya sara ta to haka
sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da injiniyanmu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:26 wato karfe 4:26 a Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Umar Nalili Maimai Makuku da Bashar Kansila Mai Tukunya. Birnin daji jihar Kebbi sun ce assalamu alaikum biye Hausa. A yau muna son ku ba mu dama domin mu mika kokenmu ga mai girma gwamnan Kebbi Atiku Bagudu. Muna fata karamar hukumar Sakaba da garin Makuku ana cewa canji amma mu ba mu ganshi ba. Duba masu zaman banza ba su da adadi. Babu tituna, babu asibitocin kwarai, ita wutar lantarkin abin ba a fadi. To muna kira ga mai girma gwamna ko ya armu incinmu domin akwai ranar kin dillanci ranar da Hajar mai gari ta bata. Dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba labarai a takeice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaice kasar Saudiya ta ce sakamakon wucin gadi na binciken da ta gudanar kan bacewar dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi na nuna cewa ya mutu ne a cikin karamin ofishin jakadancin ta dake birnin Istanbul na kasar Turkiya bayan da wani fada ya kaure tsakanin sa da wasu mutanen da yitar a wurin a cewar kafar labarai ta gwamnatin ta Saudiya. Hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Amurka da sauran hukumomin tsaro sun yi gargadin cewa har yanzu fa ƙasar Rasha na ci gaba da yunkurin tsoma baki a zaben rabin wa'adi da ke tafe tare kuma da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan Rasha mai alaka da wasu jigajigan 'yan Rasha da ake kiransu Putin Cook. Masu zaɓe sun buga layi a tasoshin zaɓe a faɗin ƙasar Afghanistan duk wadda barazanar da ƙungiyar Taliban ta yi ta maimaitawa ciki har da wanda ta yi da safiyar yau ɗinnan Asabar cewa zafi ta fara kai hare-hare.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu Voltec wanda aka fi sani da sunan zanga-zanga ni ne naku Abdulaziz Adidi Toro ke cewa mu ne lafiya.
la meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est